الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يو لهدي شا أكو قوات ذو القعدة بين هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم الشكرة دبودة لديه أودة أربعين دقية wanda ya yi daidai da biyar ga watan bakwai shekara ta 2020. Muna cikin darasin wannan littafi na Al-Wasita Bainal Wal-Khalq na Sheikhul Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Wannan shine darasi na bakwai a cikin darasin wannan risala. Darasin da ya gabata a baya muna kan gabata biyu, ma'ana kashi na biyu daga cikin nau'o'in wasita. Domin a can a baya in ban manta ba ya yi magana akan wasita tsakanin Allah da bayi, inda ya yi magana a kan wacce ce tabbatacciya, wacce ce kuma ba ta tabbata ba. Wasidar manzanni su isar da saƙo zuwa ga bayi, wannan ta tabbata da hujjoji da dalilai na Al-Qur'ani da ijma'in addinai wa annabawa gaba ɗaya, musulunci, musulmi da yahudawa da nasara gaba ɗaya sun yi ijma'i a kai, kuma wanda ya inkarin wannan wasiɗar kafiri ne. Sannan wasiɗa ta biyu, wadda ita ce wasiɗa tsakanin bayi zuwa Allah, wadda ita ce yake mana magana a kai, wadda ya tabbatar mana da dalilai na Al-Qur'ani a kan cewa babu wannan wasiɗa. Duka Allah ya toshe duk wata hanya da za a iya samun wani abu ya zama wasiɗa tsakanin bayi zuwa ga Allah, sai hanya ɗaya kaɗai ita ce hanya ta ceto, hanyar ceto. Sannan bayan ya gama da wannan babin, sai ya shigo magana a kan sanya malamai da shehunnai su zama wasiɗa. An gama da maganar annabawa da mala'iku, wanda shi ma ya sa su cewa in an ɗauke su a matsayin wasiɗa ta su karɓo saƙonnin annabawa, su karanta ilimi, su fahimta, su ilmantar da al'umma a matsayin wannan wasiɗan, to shi ma wannan ya tabbata, ma'ana su ilmantar da mutane abin da suka karɓo daga annabawa a matsayinsu na warasatul anbiya. Idan kuma aka ɗauke su a matsayin wasiɗa ne wanda su sai ta ambata hannunsu a kira su, su kuma su kira Allah, ko a roƙe su, su kuma su roƙi Allah, ya ce wannan shi ne ainihin shirk, asalin shirkar da Allah ya kafirta mushrikai a kanta. Don haka wannan wasiɗar ita ce yake tai mana magana a kanta, ya tabbatar da cewa babu wani, sawa'un annabi ne ko mala'ika ko wani malami ko wali ko waye, wanda zai zama wasiɗa da irin wannan fuskar, ya kawo duk wata hanya da za a iya bi ya rushe ta. Wanda suke kamanta wa'annan da sarakuna da masu mulki, ya kawo hanyoyin da ya sa ake samun wasiɗa tsakanin masu mulki da talakawansu, ya rushe wannan wasiɗar gaba ɗaya, wanda ya tabbatar da cewa wancan kamanta Allah da waɗancan masu mulkin ta babin wasiɗa, wannan kafirci ne ma zai iya kaiwa zuwa gare shi, saboda kamanta Allah ne da halittu a abin da yake Allah ya tsarkake kanshi daga wannan al'amari. To har yanzu yana nan a babin kofa ɗayan da ta rage, ita ce babin wasiɗa ta shafa'a, inda ya tabbatar mana da cewa ita wannan ma shafa'a da ake magana a kanta, ya tabbatar da cewa ita ce addu'a. Addu'a ita ce wasiɗa ta shafa'a. Daga shi wanda zai yi ceton addu'a ne zai yi roƙi Allah, in Allah ya ga dama ya karɓa, in kuma Allah bai ga dama ba shi kenan. Daga wasiɗa ce ta addu'a, daga babu wani abin da zai iya yi da ya wuce yi addu'an shi ma ya roƙi Allah akan abin da shi wannan mai neman wasiɗar yake buƙata. Daga anan ma ya kawo mana dalilai da kuma hujjoji waɗanda suke tabbatar da haka, inda ya nuna mana addu'ar kasancewarta na shafa'a shi yasa ba a karɓanta sai da izinin Allah. Sai ba mu dalilai waɗanda suke nuna addu'ar ba a yi sai da izini. Ya nuna mana ga waɗanda suke da izini wanda aka yadda a yi, ga kuma waɗanda ba a yadda a yi ba, ba izinin Allah kenan. Ko da wanda yake so ya yi ceton ya so ya ceci mutum, to in dai babu izinin Allah a kan wannan da za a ceta, wannan ceton bai yiwu ba, ya zama ceto na sabo. Ya kawo mana misalai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya hana shi ya roƙa ma dangin shi waɗanda suka mutu akan shirka ya roƙa musu gafara, da sauran muminai ma aka hana su. Ya kawo mana annabi Nuhu da ya roƙa maɗan shi ceto da Allah ya hana shi ya mai gargaɗi a kai, ya nuna cewa kenan ko da ma addu'ar za ka yi a matsayinka na wanda zai yi addu'a, to dole kana buƙatar addu'ar ta zama tana da izinin Allah. Allah ya yadda a roƙa a yi irin wannan addu'ar, kuma ya yadda shi irin wannan ɗin da za ka yi mai addu'ar ya yadda a yi mai addu'a. To sannan ya mana magana a kan cewa ita addu'ar ana yinta ta ɓangarori guda biyu, na ƙasa yana iya roƙon na sama ya yi mai addu'a wanda yake sama da shi a daraja da matsayi, kamar yadda aka kawo misalin ana zuwa a roƙi manzon Allah ya roƙi Allah ya yi addu'a, a yi shafa'a da manzon Allah ya roƙi Allah, da haka wannan da ƙasa ne suke roƙa a wurin na sama. Sannan ya ba da cewa kuma akwai inda na sama yake roƙa a wurin na ƙasa. Ya kawo mana misalai inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ma al'umma cewa sun masallallaha liyal wasila, ku roƙa min wasila a wurin Allah, cewa annabi da yake a sama ya roƙi waɗanda suke ƙasa da shi su nema mai shafa'a ta ceto ta addu'a a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. To bayan ya gama da wannan shine ya zo mana maganar matsalar wannan nema da manzon Allah ya yi mai addu'a, roƙo ne ko ba roƙo ba ne? Annabi ya roƙa a yi mai addu'a saboda yana so ya yi magana akan matsalar shin ya halatta in rinka zuwa in ce wane yi min addu'a, wane yi min addu'a, wannan ya halatta a shari'a ko bai halatta ba? To wancan da manzon Allah ya yi, ya ce roƙo ne ko ba roƙo ba ne? Shi ne mana bayani filla-filla a kan cewa wancan da manzon Allah ya yi ba roƙo ba ne, daidai yake da umarni da manzon Allah ya yi a yi sauran ayyuka na ibada, domin abu ne wanda ya ce ka yi, idan ka yi kuma ga abin da Allah zai baka in ka yi wannan ɗin, za a biya ka, Allah zai biya ka, in ka roƙa mai shafa'a to halat lahu shafa'ati yawmal qiyama, in kai mai salati da yace wa sallu alayya ku min salati, in kai mai salati ban salla alayya salatu sallallahu alayhi biha ashran, Allah zai mai goma. Kenan ya fada ma wani abu ne wanda za ka rinka yi, ka rinka samun lada, ka rinka samun falala a wurin Allah, ba wai roƙo yayi maka mujarradin roƙo wanda ba na amfanin ka ba, kai din ake so a amfana. Da haka ya nuna mana na manzon Allah a wancan babin ne mun gane abinda ake nufi. To daga can zuwa nan shine gabar da muka tsaya a kai. Yanzu zai ci gaba da magana akan wannan dai babin, babin roƙon a yi ma mutum addu'a din. Mun ji cewa na manzon Allah ga matsayin shi kuma ya yi don a amfani wanda aka ce ya yi ne. Kai ɗin in ka yi kamar yadda ya ce ka yi nafila, ka yi shafa'i da wutiri, ka yi raka'atanul fajiri, ka yi salatul duha, shi ma wannan ɗin haka ne. Ba wai roƙo ne yake roƙo a yi mai addu'a ba. Fadu'a'u lil ghayr yantafi'u bihi da'i, yi ma wani addu'a to shi wanda ya yi addu'a shi zai amfana, shi zai amfana. Kenan akwai abu guda uku da za a lura da shi a nan. Idan za ka yi ma wani addu'a, in ka zo kana neman wani ya maka addu'a, ɗayan abu guda uku ne, ko dai ka zo ka nemi ya maka addu'a da nufin shi ya amfana ba da nufin kai amfanin ka ba, ko kuma ka zo ka roƙe maka addu'a ka roƙe shi abu amma da nufin kai ka amfana kai kadai babu amfanin shi a ciki, ko kuma ka zo ka yi da nufin amfanin shi da kuma amfanin ka dukan ku ku amfana. Dama maganar ya ka zo ka ce ya kuma ba amfanin kowa a cikin ku wannan bai ma taso ba, kuma wannan shirme ne da mawasa ne kenan. Amma wannan ukun su ne ake magana a kansu. Yi min addu'a kana nufin kana so ya amfani kanshi. Ka san in mutum ya yi ma wani addu'a kamar hadisan da suka gabata, shi kuma ga abin da Allah ya ce, manzon Allah ya ce za a yi mai. Ko kuma ka ce a yi min addu'a da nufin kana so ka amfana da abin da zai yi maka na addu'an da kuma shi din in ya yi ya amfana, ko biyun duka za ku amfana. Ko kuma ka ce ya yi ma ka nema a wurin shi da nufin kai kaɗin kawai kake so ka amfana, ba ka hararo shi magana amfani shi a ciki. To wannan ita ce matsalar da zai yi magana a kai. Fadu'a'u lil ghayr, yi ma wani addu'a yantafi'u bihi da'i, wanda ya yi addu'ar shi zai amfana. Abu na farko kenan, wallu madu'u lahu, haka kuma shi ma wanda aka yi ma addu'a zai amfana. Fuska ta farko kenan, dukansu za su amfana, kai da aka yi ma da shi da aka yi mai. Wa in kana da'i duna almad'u lahu, koda mai wanda yake mai addu'a bai kai wanda ake yi ma addu'ar ba, yana ƙasa da wanda ake yi ma addu'a, dukansu za su amfana. An gane abin da yake nufi a nan. Da haka wannan sama, wanda yake sama mai daraja da matsayi, in ya ce na ƙasa ya yi mai addu'a, to dukansu za su amfana. Da nan mai da wanda yake saman da wanda yake ƙasan za su amfana. Fadu'a'ul mu'min li akhihi yantafi'u bihi da'i wal mad'u lahu, da haka addu'ar da mu'mini zai yi ma ɗan uwan shi da shi mai addu'ar da wanda aka yi ma addu'ar duka za su amfana. Faman qala li ghayrihi, duk wanda ya ce ma wani ud'u li, ya ce mai yi min addu'a, wa qasada intifa'ahuma jami'an bidhalika, kuma ya yi nufin su duka biyun su amfana, da wanda aka ce addu'an da shi da ya ce a yi mai addu'a ya ce a yi mai addu'an ne da nufin amfaninsu su duka. Kana huwa wa akuhu muta'awinina 'alal birri wat taqwa, to anan yanzu shi da ɗan uwan nashi da wanda aka yi maɗin da wanda zai yi addu'an sun zama muta'awinina 'alal birri wat taqwa, masu taimakekeniya da juna akan abin da yake da'a ne da tsoron Allah. Dukansu sun amfani juna, shi da ya madan uwan shi addu'a ya taimake shi akan abin da yake albirru wa taqwa, shi da yazo ya ce madan uwan shi yayi aikin addu'a ya taimake shi akan yayi wata ibada daga cikin ibadu da Allah yake so. Daga sun yi ta'awun alal birri wa taqwa, fa huwa nabbaha almas'ula wa ashara alayhi bima yanfa'uhuma ko yanfa'uhuma. Shi mai wanda ya ce ai mai addu'a ya fadakar da wanda yayi addu'ar akan wani abu wanda zai amfane su su biyin gaba daya. Da haka ya taimaka mai alal birri wa taqwa, ya yi amfani da fadin Allah madaukakin sarki wa ta'awanu alal birri wa taqwa, ku yi taimakekeniya akan da'a da taqwa. To a nan ya zo ya fadakar da shi akan wani aiki da wata ibada wanda ya kamata ya yi, kuma in yayi duka su biyun za su amfana. Amfanin a nan koda ba wai maganar biyan buƙatar ba, a nan za a yi magana akan man dalla alal khairi ka fa'ilihi, ya fadakar da shi akan aikin alkhairi zai samu ladan wannan ibadar addu'ar da ya yi. Ba a zo magana akan an biya buƙatar ma ko ba a biya ba, shi kanshi fadakarwan akan yayi aikin sai yayi, to ya samu ladan da ya samu na yin aikin shi ma. Sannan maganar biyan buƙata kuma shi kuma wani abu ne shi ma daban a gefe, ba wai ana nufin wanda ya ce ai mai addu'a zai amfana idan an biya buƙatar ba, ba wannan amfanuwan ake magana ba. والمسؤول فعل ما ينفعهما, shi kuma wanda aka roƙa addu'a din, wanda yayi addu'a ya aikata abinda zai amfane su su bi da shi da abokin da ya nemi addu'a a wurin shi. Bimanzilati man ya'muru ghayrahu bi birrin wa taqwa, daidai yake da wanda zai umarnu ciwani shi da yin da'a da taqwa. Kaga wani kazo ka ce mai wane da Allah ka rinka yin kaza, ko ka samu ka rinka karatun alqur'ani, kowa da ya kamata ka rinka sadaka ko ka rinka sallan nafila, in yayi za ka samu lada ko ba za ka samu ba, za ka samu daidai da yanda aka bashi. To haka shi ma wanda yi min addu'a sai dai ma a matsayinta na ibada, da haka za ka samu lada daidai da ladan da aka bashi shi ma. Fa yusabu al-ma'mura ala fi'lihi, da haka za a ba wanda ya umarni da a yi akan wannan aikin da ya yi na umarni da a yi aikin alkhairi. والآمر ايضا يثاب على مثل ثوابه, wanda akai umar wanda aka ba umarnin yayi za a bashi lada, haka shi ma wanda ya bada umarnin shi ma za a bashi irin ladan da aka ba wancan wanda ya ba umarnin yayi. Likaunihi da'a ilayhi, domin shine ya kira shi zuwa ga aikata aikin. La siyama min al ad'iyati ma yu'maru biha al-'abd, musamman ma a cikin addu'o'i dama akwai wanda ana umartar mutum ya aikata, Allah ya yi umarni da a rinka aikata su, dama akwai umarni a kai, Allah ya ce a rinka yi, to sai wani ya zo ya ce ka yi mai wannan al'amarin. Misali kamar wani irin addu'a ce aka yi umarni, shi ne sai kama qala ta'ala, kamar yadda Allah ya ce wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat, ka nemi gafarar zunubanka kuma ka nemi gafarar zunuban mu'minai maza da mu'minai mata, ka rinka nema musu gafara. Wannan umarni ne ko ba umarni ba? Umarni ne. To man yazo ya ce kai mun taimaka min, kai mun addu'a Allah ya gafarta min zunubaina, dama ba Allah ya ma umarni ba? To sai ya zo ya tunatar da kai akan, ya faɗakar da kai akan aiki da wannan umarnin da Allah ya yi, shi ma ba mumini ba ne? In kai mai addu'a ba ka yi, ya tunatar da kai akan ga umarnin da Allah ya yi ma ba ne, sai kai aiki da shi? To yanzu zai samu lada ko ba zai samu ba? Zai samu, ko da ba shi kai ma ya ce a yi ma addu'ar ba, dama umarni ne Allah ya yi maka. Kai kuma wataƙila wata ran ka yi, wata ran ba ka yi, wata ran ka manta, sai ga shi ya zo ya ce ka yi min addu'a, in laifina ya yi yawa ka taya da addu'a Allah ya gafarta mun, sai ka tuno da wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat, dama Allah ya ce ka rinka yi, توجاه نکم از ویا پا اکر دکه اکن کنی. زاکا سامل آنا کو با زاکا سامو با. شی دیز ویا پا اکر دکه کنی. زاکا سام زی سامو کو با زی سامو با. زی سامو. تو حکا. فأمره بالاستغفار. أولنا آية الله يا عمر شيء من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ديه استغفاري. كما يا عمر شيء ديه مؤمني مزا دمات هيرن كمس استغفاري. هذا كم صور مؤمني سنشجت كن ونن آية جماعة. ثم قال سنكما الله ملوك سنسلكية شيء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم inda a ce lokacin da suka zalunci kawunan su wanda suka aikata ayyuka na laifi da zunubi ja'uka sun zo maka ya manzon Allah su zo wurinka fastaghfirullah sun nemi gafara Allah wastaghfara lahumur rasul shi ma manzon Allah ya nema musu gafara a wurin Allah su din su nemi gafara Allah da kansu فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول شيما من زن الله يلوك عمس غافرا شيني معنى جاؤوك هم معنى سنزورنك سنيمي كيمنيما عمس غافرا الله تند سولن دكان سيستغفر الله سنيم غافرا الله سنن سزورنك انسنزورنك من ذا سنيما ذا سنيم كريما عمس غافرا الله شيما شيني واستغفر لهم الرسول wanda sun yi haka da wajadullaha tawwaban rahima za su samu Allah mai yawan karban tuba za su samu Allah mai jin kai ga bayi daga anan Allah ya umarci manzon Allah da cewa walil mu'minina wal mu'minat sannan kuma anan yayi ishara zuwa ga cewa in an zo an nemi ya roƙa man bayi gafara din ya roƙa musu kenan lokacin da suka zo za su tunatar da shi akan wannan ayar ne ko ba akan ta ba akan ta za su tunatar da shi sai sake yin aiki da ita a lokacin da wasu suka zo bil ayat bayan yana yi a umumi cewa Allah ya gafarta ma mu'minai maza da mata a cikin addu'o'i daban-daban to kuma yanzu ga wasu sun zo bil ayat din su za su nemi a yi musu addu'ar neman gafara kuma a yi musu din aga duka za su samu lada suka zo suka ce a nema musu din za su samu lada shi ma da yayi din zai samu lada saboda yayi aiki da umarnin Allah fa zakara subhanahu istighfarahum a wannan ayar man Allah madaukakin sarki ya ambaci ne istighfarun su waɗanda suka aikata laifin cewa fastaghfirullah sannan wastighfarur rasuli lahum da kuma neman gafarar da manzon Allah zai musu akwai nasu na kansu akwai kuma wanda manzon Allah zai musu in zaka mimma amara bihi ar-rasul mimma umira bihi ar-rasul domin wannan yana cikin abin da aka umarci manzon Allah da shi yana cikin abin da aka umarci manzon Allah da shi shine ya rinka wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat akwai bambanci a cikin menene shi shi wannan ba anan wastighfarur rasuli lahum wastighfarar rasuli lahum idzaka mimma umira bihi ar-rasul domin wannan yana cikin abin da aka umarci manzon Allah da shi ya nema musu gafara haitu amarahu an yastaghfira lil mu'minina wal mu'minat ta inda Allah ya umarci manzon Allah ya roƙa man mu'minai maza da mu'minai mata ya roƙa musu gafara Allah walam ya'murillahu makhluqan an yas'ala makhluqan shay'an Allah madaukakin sarki bai taɓa umartar wani daga cikin halitta ba an yas'ala makhluqan shay'an ya roƙi wani halitta ɗan uwan shi wani abu لم يأمر الله المخلوق به أبن دا الله بي أمر كوانتن حالتن دا شيبا ميتي نفي أنا إنك ما وتقائدا سيئتنا أنا لم يأمر الله المخلوق أن لم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا لم يأمر الله المخلوق به Allah bai taba umartar wani halitta daga cikin bayi ba ya moki wani abu a wurin wani daga cikin halittu abinda Allah dama bai umarci wannan halittar da yin shi ba ma'ana duk abinda kaji Allah ya bada umarnin a roƙa wani yayi to dama Allah ya umarce shi da yi ba wani abu wanda dama ba a umarce shi da yi ba kuma aka ba da umarnin a roƙe shi yayi babu shine abin da yake so ya gina anan haka duk inda kaji an ce istaghfir lahum ko a je wurin manzo Allah ya roƙa gafara to zaka samu akwai dalilin da dama Allah ya ba da umarnin ya roƙa ma mu'mine gafara kidan duk wani abin da kaji an ce a je a roƙi wani yayi to akwai inda Allah dama ya umarci wannan da aka ce a roƙa din yayi wannan abu in kuma babu to wannan abun ba inda Allah ya ce a roƙe shi wannan abu shine abinda ka'idar take nufi bal ma amara Allahu al-abda amra ijabin aw istihbabin fa fa'alahu huwa ibadatan lillah وطاعة وقربة إلى الله وصلاح لفاعله وحسنة له وإذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله إليه وإنعامه عليه هكا نيدي ليدي يندي شعنا أيوة sayyati bal ma amara Allahu al-abda amra ijabin aw istihbab yace duk abinda Allah ya umarci bawa ya aikata umarni ko na wajibi ko umarni na istihbab na mustahabbanci wanda bai kai na wajibi ba domin umarni ko dai ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi to duk inda Allah ya umarci bawa da aikata wani abu a umarnin nan wajibi ne ko na mustahabbi ne fa fi'luhu huwa ibadatan lillahi to aikatawar da shi bawan zai yi ga wannan aikin bauta ne ga Allah bauta ne ga Allah idan Allah ya ce ka nema ma mutum gafara sai ka nema a nema ma mu'mine gafara in ka zo kana cewa Allah ka gafarta wa mu'minai maza da mata rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman me kake yi anan ibada ne kake ma Allah kuma umarni ne Allah yayi kai kuma kake zartar da umarnin Allah magana an karba ko ba a karba ba wannan ba ita ake yi ba yanzu ana maganar Allah yayi umarni kai kana aiki da umarnin haka duk wanda yazo ya ce kai addu'a kai mai addu'a irin wannan to ko ai umarni ibada ce dama ta Allah ibada ce ta Allah wanda ya umarni ayi kai kuma yanzu kake zartar da wannan ibada wa ta'atan wa qurbatan ila Allah ta'a ce da neman kusanci ga Allah wa salahun li fa'ilihi wa hasanatan fihi kuma jaruwa ne ga wanda ya aikata aikin jawuwa ne da salaha kuma sakamako ne ko kyakkyawan aiki ne a gare shi idan ya aikata wannan aikin wa idza fa'ala zalika kana a'zama li ihsanillahi ilayhi haka ne kana min a'zami ihsanillahi ilayhi idan mutum ya aikata hakan nana yayi aikin da Allah ya ce ayi ko wani yazo ya tunatar da shi akan yin yayi to wannan yana daga cikin mafi girman insani da Allah zai yi ma mutum. Allah ne zai yi mai wannan insani da aikata. Kina wannan kyauta ce daga wurin Allah. Wa in'anihi alayhi, kuma ni'ima ce daga Allah. Ni'ima ce daga wurin Allah. Bal ajallu ni'matin an'ama Allahu biha ala ibadihi, kai mafi girman ni'ima da Allah yayi ta gabayin shi shine an hadahum lil iman, shine ni'imar shiryar da su zuwa ga imani. Ita ce mafi girman ni'imar Allah gabawa. Da haka wannan duk abin da kaga Allah ya taimake ka kai wanda yana cikin addini da imani, to ka sani cewa wannan ni'ima ce daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan cewa ka yi addu'a falalar Allah ce, falala ce ta Allah, Allah ya kawo maka ni'ima ce, Allah ya kawo maka. Ba wannan da ya zo da abin shi ne ya yi maka ni'imar ba, shi dai ya taimaka ma ne ya tunatar da kai akan abin da Allah ya umarce ka kai kuma kai. Amma Allah madaukakin sarki shi ne ya maka falala, ya yi maka ni'ima, ya yi maka rahama, ya sa ka ka aikata umarnin da Allah ya yi, wanda kuma wannan shi ne mafi girman ni'ima da Allah zai yi ma bawa. In ka tashi tun daga safa har dare, duk abin da kaga ka samu na ni'imomin Allah, ba ni'imar da ta kai aikin da yake yana cikin imani, ba ni'imar da ta kai wannan. Ka samu dukiya, ka samu lafiya, ka samu komai da za ka samu, dukansu ba su kai ni'imar imani ba. Ita ce mafi girman ni'imar da bawa zai samu. Ba ko ginshiƙin imani irin ka yi abin da Allah ya ce a yi, ka samu damar da za ka yi abin da Allah ya ce a yi, kuma Allah ya maka wannan ni'imar, to ya yi maka babbar babbar garabasa a wannan wurin. Wal imanu qawlun wa amal, shi kuma imani magana ne da kuma aiki. Yazidu bis ta'ati wal hasanat, yana karuwa ne da ayyukan da'a da ayyukan lada. Gwargwadon yadda ayyukan da'a ga Allah da lada ga Allah yake karuwa, gwargwadon yadda imaninka zai rinka karuwa. Anan ya kawo maganar iman, yana magana ne akan wani bangare saboda shine mahallu shahi, sai yasa bai yi magana akan imani yazidu wa yanqus ba, domin an ce yazidu da abin da yake karuwa yana ne, yana raguwa kenan tunda kafin ya karu an yake a rage shi. Idan ko ba a ce yana raguwa ba, ya tabbata kenan yana raguwa. Shi yasa duka nassoshi da suka zo suna magana akan karuwar imani ne, ba sa magana akan raguwar imani. To amma ana kawo magana yana raguwa ne tunda kafin ya karun kenan a rage yake, yanzu da ya karu sai ya zama ya tsallake wancan raguwar da yake kai. Da haka imani a wurin ahlus sunna qaulun wa amal, yazidu wa yanqus, qaulul lisan da kuma qaulul qalb da amalul lisan jawarih da kuma amalul qalb, duka yana cikin al-iman a wurin ahlus sunna. Haka imani yazidu bi ta'ati wal hasanat, wa kullama zada al-'abdu 'amalan lil khair, duk lokacin da bawa ya ƙara ayyuka na alkhairi, ayyukan alkhairin shi suka karu, izdada imanuhu, to imani shi yana karuwa. Hadha huwa al-in'amul haqiqi, wannan shine ni'ima ta haqiqa. Haka ne, yin inda akwai bambanci a nuskar mabingaji, wannan shi ne ni'ima ta haƙiƙa da Allah zai yi ma bawa, shi ne zama imanin shi yana ƙaruwa, mana ayyukan shi na ƙwarai suna ƙaruwa, kuma wanda da wannan ne kuma imanin zai rinka ƙaruwa. Da aka yace wannan shi ne ni'ima ta haƙiƙa, ba wata ni'ima wadda take sama da wannan. المذكور في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، إذا تنعمت بأن الله يأنبت afaɗin shi da yake cewa siratal ladina an'amta alaihim, hanyar waɗanda kai musu ni'ima. Me ni'imar tace? Imani ya rinka karuwa, ya zama akwai imani a zuciyar bawa. Wa fi qawlihi, kuma ita ce dai ni'imar da Allah ya faɗa da ya ce wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim, duk wanda ya da'a ga Allah yayi da'a ga manzo, to wannan yana tare da waɗanda Allah ya yi musu ni'ima, ma'ana su ne waɗanda Allah ya sa imanin su yake ƙaruwa a cikin zukatansu. Kenan duk lokacin da imaninka yake ƙaruwa gwargwadon ni'imar da Allah maɗaukakin sarki yake yi maka kenan, gwargwadon kuma rashin ƙaruwar imaninka ko raguwar shi gwargwadon yadda ni'imarka take raguwa. Da haka ana kallon ni'ima ne a kallo na imani, ba wai kallo na duniya da abubuwa na jin daɗin duniya shi ne ni'ima ba. Shi ya sa sai ya ce bal ni'amud duniya biduni din hal hiya ni'matun amla, to shin ita ni'imar duniya wadda ba maganar ni'imar imani ba, ita ni'ima ce ko ba ni'ima ba? Ta samu gida mai kyau, abin hawa mai kyau, abinci mai kyau, tufafi masu kyau, da komai na jin daɗin duniya, wannan za a kira shi da suna ni'ima ko ba za a kira shi da suna ni'ima ba? Shi ne yake tambaya a nan, bayan ya ƙarrara wancan cewa ni'ima ƙarshen ƙololuwar ni'ima ita ce maganar imani, to wanda ba imani ba abin da ya shafi jin daɗin duniya, wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba? Yace fihi qawlani mashhurani lil ulama min ashabina wa ghayrihim, akwai maganganu guda biyu shahararru a wurin malamai daga cikin mutananmu, ma'ana hanabila mabiya mazhabin al-imamu ahmad ibn hanbal wa ghayrihim, da sauran malamai ma wa'anda ba hanabila ba suna da sabani akai maganganu guda biyu. Wasu ce wannan duk wata ni'ima wadda ba imani ba to wannan ba sunanta ni'ima ba, kamma a sa ta alistafin ni'ima. Waɗansu kuma sun ce a'a, ni'imomi na jin daɗin duniya su ma ni'ima ne, amma dai ga ƙololuwar ni'ima nan ita ce ni'imar imani. Shi ne ce wata haƙiƙa, yanzu istitsiraji ne zai yi a nan, zai fita daga abin da yake magana saboda alaƙa ta zo ya yi magana a kan wannan gabar, amma an ba haka ba, wannan gabar ba ta da alaƙa da maganar da yake yi, wanda shi ne istitsira, wanda Shaikhul Islam yana da wannan da yawa a littattafan shi, zai iya fita ya istitsira da shafuka a wasu littattafan masu yawa, sannan kuma can sai a sake komawa kan asalin abin da ake magana. Shi yasa wanda bai da khibra a kan littattafan Shaikhul Islam wahala zai rinka sha, wahala zai rinka sha ne yawan gaske, zai fita wata matsala za ta kawo a yi wata magana kuma ba zai wuce ba sai ya gama tafsiri a kan wannan, duk da ba ta da alaƙa da abin da yake magana sai ya gama, wani zai kwace shafuka masu yawa yana magana, ko kuma naƙal ya yi naƙal ya ce wa ƙala ko suna cewa kaza, kawai ya fara kawo maganarsa zai iya ɗauko wani littafi gaba ɗaya ya zuba shi a wurin da wanda yake magana a kansu, sai ya gama sannan sai ya fara wataƙila ya ce wa radda alaihi min wuju alwajuhul awwal alwajuhul sani, yana ɗaukan gaɓoɓin yana magana. Shi yasa galibi za ka samu wasu saboda jahilci da rashin fahimta za a zo ai Shaikhul Islam a cikin fatawa ya ce kaza, a ɗauko ga shi littafi ana karantawa ya ce kaza, da ka koma baya baya sai ka ga ya ɗauko na ƙalle ya ce su wane ya ce kaza, ya ta magana a kai wurin shafi goma ko ashirin yana kawo maganar, sannan sai daga ƙarshe kuma ya kulle ya zo ya maganar da zai yi a kan maganar da ya naƙalto. To kawai da mutum ya buɗe shafi ɗaya biyu ya gani ya ga gashi girma yana cewa kaza gashi ya ce kaza, saboda mai bai san manhajin shi a wurin littafin karatu ba. To wannan wani istitsiraji ne kaɗan a cikin wannan matsalar, ya kawo wannan abin da ya shafi ni'ima, shin abin da ya shafi addini ne kawai ni'ima koko har abin da ya shafi ni'ima ta duniya shi ma ni'ima ne yace to magana wanda take ta haƙiƙa ta bin diddigi da ta haƙiƙi annaha ni'matun min wajhi ta ni'imar duniya ita ni'ima ce amma ta wata fuska ba wai duka fuskokin ta gaba ɗaya za a ce ni'ima ba ce ta wata fuska ni'ima ce wa in lam takun ni'matan tammatan min wajhi koda a wani fuskar kuma ba ni'ima ba ce cikakkiya kinan jin dadin duniya a wata fuskar ni'ima ce a wata fuskar kuma ba ni'ima ba ce haka ba za a iya cewa ni'ima ba ce umuman ba kuma za a iya cewa ba ni'ima ba ce umuman wa amma al-in'amu bid-din alladhi yanbaghi talabuhu amma ni'ima wanda take ta addini wanda ya kamata mutun ya nema wanda ita ce ake so ake nema fa huwa ma amara Allah bihi shine duk abinda Allah ya umarni da shi min wajibin wa mustahab na wajibi da mustahabi to wannan ni'ima ce fa huwa alkhayr alladhi yanbaghi talabuhu bi ittifaq almuslimin shine alkhairin da ya kamata a neme shi wannan da ittifaqin musulmi inda da dukkan abin da yake na addini ne to wannan ni'ima ce tsantsa a ciki gaba ɗaya ta kowace fuska haka wannan ni'ima ce addini duk wani abu wanda yake da alaka da imani da wajibi da mustahabi na shari'a to wannan ni'ima ce wa huwa an-ni'matul haqiqiyya inda ahli sunna ita ce ni'ima ta haqiqa a wurin ahli sunna shi yasa zamu ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ku kowa shine shugaban alladhina an'ama Allahu alaihim amma kuma babu wannan rayuwar ta ni'imar duniya da jin dadin duniya a tattare da shi kuma an ce alladhina an'ama Allahu alaihim shine na farkon da za a fara kawowa da haka a wurin ahli sunna ni'ima ta haqiqa tsantsa ita ce ni'ima ta addini da imani id indahum anna Allah huwa alladhi an'ama bi fi'lil khair domin a wurin ahli sunna Allah shine yayi mabayi ni'ima akan aikata aikin alkhair shi yayi mabawa ni'imar ya iya aikata aikin alkhair in Allah bai yi maka ni'ima ba za ka iya aikatawa ba za ka iya aikatawa ba kenan ni'imar Allah ce in yayi mabawa sai Allah ya iya aikatawa sai bawa ya iya aikata wannan aikin na alkhairi in bai yi maka wannan ni'imar ba kuma ba za ka taba aikatawa ba walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddatan walakin kariha Allah bi'athahum fasabbathahum Allah bai san fitar su bai san shiga cikin mu'minai da haka Allah ya sanya musu kasala da rauni suka kasa fita inda Allah yana son su da ni'ima da Allah ya sa musu karsashi da fita din da haka wannan yace wannan shine abin da yake tabbatacce a wurin ahli sunna wal qadariyya amma su qadariyya anan yana magana akan mu'tazila indahum inma an'ama bil qudrati alayhi su a wurinsu suna jibin cewa Allah ya yi mabawa ni'ima ne ta ƙudura ma'ana yana da damar da zai iya aikata abin amma aikata abin ba Allah ba ne ya yi ma mutum ni'imar aikatawa shi ne da kanshi yake da damar ya aikata ko ya ƙi aikatawa an gane bambancin matsala ce ta abin da ya shafi mas'alatul qadar fi'lul khalqu af'alul ibad mas'alar af'alul ibad da tsakanin qadariyya da kuma ahlus sunna shin wannan aikin da mutum yake aikatawa yana da kudura da iko akan ya aikata ko ba shi da kudura da iko akan ya iya aikatawa yace anan ahlus sunna sun tafi akan cewa Allah ne yake mabawa ni'ima akan ya aikata wannan aikin su kuma qadariyya suka ce a'a Allah dai ya mai ni'imar cewa yana da dama da gaɓoɓi da lafiya da zai iya aikata aikin amma ya aikata aikin ba su wannan suka ce wannan ba aikin Allah bane shine bambancin wannan maganganun guda biyu da ya kawo daga su kawai kana da dama ne Allah ya maka kudura zaka iya yi zaka iya inni zaka iya ka tashi zaka iya ka ki tashi shine kawai kudurar da ni'imar da Allah ya maka cewa ya maka gabobi da alat da zaka iya yin aikin amma kudura da kuma aikata aikin a aikace suka ce wannan aikin bawa ne amma a wurin ahli sunna Allah yake ma bawa ni'ima akan wannan din koda yana da gabobin da iko a jikin shi da zai yi aikin to in Allah bai mai kudura ba Allah bai mai ni'imar ya aikata ba to ba zai iya aikatawa ba shine yace wal qadariyatu indahum inma an'ama bil qudrati alayhi as-salihatu lil dajjain faqat Allah ya mai ni'ima ne da kudurar da ya bashi na iya aikata aikin wanda saliha ne lil dajjain wannan kudura tana iya daukan kishiyoyin juna zai iya yi waye ya ki ko ya ki ko ya yi ko ya ki haka wannan babu aikin Allah a wurin su a cikin wannan kawai aikin bawa ne in ya ga dama yayi in ya ga dama ya bari amma dai kawai abinda Allah ya yi mai shine ya hore mai alat kayan aiki na yin wannan abu shi kuma ya rage nashi yayi aikin da su ko kai yayi amma a wurin ahli sunna Allah ya halatta wa mutum kayan aikin kuma Allah shine yake halittar mai kudurar yin aikin ya aikata in Allah bai ga dama ba zai iya aikatawa ba duk da akwai irin mashi'ar da Allah ya sanya mai da kudurar amma kuma ita kadai wannan mashi'ar da kudurar ba za ta iya yin wannan aikin ba shine liman sha'a minkum ay yastaqim wama tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin haka wanda ya so ya istiqama kina an bashi kudura da dama da komai ta yin istiqama to amma wama tasha'una illa an yasha Allah sai Allah ya yi mai in'ami na wannan ni'imar ya aikata abu sannan kuma zai iya amfani da wannan kudurar da yake da ita haka anan dai istitraji ne ya kawo akan waccan matsalar haka Allah madaukakin sarki shine yake maka ni'ima ya azurta ka da yin aikin har wani yazo ya nemi wannan abin wanda Allah dama ya umarce ka da yi kuma ka zo kai a karkashin waccan ka'idar da ta gabata kenan abinda ba inda Allah ya zai sa wani yazo ya nemi ceto a wurin wani in ba addu'an nan ba addu'ar kuma sai wanda ta halatta ta sirgar da ta halatta domin Allah bai umartar wani abu wanda dama ba a umarci wannan da shi ba shine abinda ka'ida take nunawa yace wal maqsudu huna abin da ake nufi anan ma'ana yanzu dai a koma kan maganar da ake yi a fita daga wannan mas'alar da aka shigo yace anna allaha lam ya'mur makhluqan an yas'ala makhluqan Allah bai taba umartar wani halitta ya roki wani daga cikin halitta ba illa ما كان مصلحة لذلك المخلوق سي ابن دي يكي مصلحة ني غشي ونن حالتا سي ابن دي يكي مصلحة ني غشي ونن حالتا دا اكر روجة ابن او انش انغاني نا معنى الله بيرو بيتبع امرتر واني دا كتكين حالتو ya roki wani abu a wurin wani daga cikin halittu ba sai abin da yake maslaha ne ga shi wannan wani aka roka din an gane ma'ana ba abin da za a ce wani ya roka a wurin wani kuma babu maslaha a kan shi wanda za a roka din duk abinda kaji Allah yayi umarni da a roƙa a wurin wani to wanda aka ce a roƙi abin a wurin shi akwai maslaha shi kenan wannan shine yake yana so ya dawo da maganar ni'ima ce Allah yake ma mutum ni'ima ce yake turo mai waɗannan hanyoyin ba wai shi wanda yake roƙon ne yake mai ni'ima ba ni'ima ce Allah yake yi gare shi yake budo mai hanyar da zai yi aiki da abin da dama Allah ya umarce shi da shi imma wajib aw mustahab ko dai zama dama maslaha ce Allah ya riga ya umarci shi wanda aka roƙa din umarni ko dai na wajibi ko umarni na mustahabi ko umarni na wajibi ko umarni na mustahabi shi dai zartarwa zai yi kawai dama an umarce shi akai haka lokacin da aka zo maka dama akwai maslaha a gare ka kai maslaha ce a gare ka kai da ake nema a wurinka haka ba kai ne za ka yi ma mutum gata ba ba kai ne za ka yi ma mutum me ake cewa alfarma ba ba kai ne za ka yi mai alfarma ba Allah ne zai yi ma alfarma ta wasiɗar wannan ɗin shi ne ya zama wasiɗar da za a yi ma alfarma ɗin yanzu kai ba kai ne za ka yi mai alfarma ba balle har ka rinka jin cewa tun da ya nema a wurinka kai kai ne wani abu kai ne sama da shi kina abin juyawa ne akai ko juyawa ne akai kai ne Allah zai ma ni'ima zai ma alfarma sai ya zama wasiɗar wannan bawan da zai zo ya tunatar da kai abinda dama Allah ya umarce ka kai ko da ma sadaka ce ko da ba addu'a ba ko da sadaka ne na taimako dama Allah bai umarni da yin sadaka ba da taimako yayi umarni ko dai umarni na wajibi ko umarni na mustahabi idan zakka ce ta wajibi idan kuma ko wanda za a taimaka ma din yana cikin wanda wajibanka ne ka taimaka mai ko kuma na umarni na mustahabi wanda yake ba na wajibi ba to da yazo din shi yanzu Allah ne mai ya maka ni'ima ya zamanto za a taimake ka akan wani aiki daga cikin aikin da Allah ya umarce ka kai ko wajibi ko mustahabi da haka shine ma'anar cewa Allah bai taba umartar wani bawa ya roki wani abu a wurin wani bawa ba face akwai maslahar shi wannan bawan da aka ce a roka a cikin abin da umarnin da Allah ya bayar fa innahu subhanahu la yatlubu min al-'abdi illa zalika yace domin Allah baya neman wani abu a wurin bawa in ba wannan ba duk abin da zai nema a wurin bawa to akwai maslahar shi a ciki duk abin da kaji Allah ya ce kai wajibi ko mustahabi to akwai maslahar ka a ciki shine la ya amuru la yatlubu min al-'abdi illa zalika Allah bai neman wani abu a wurin bawa sai abin da yake ma'ana ma kana maslahatuhu li zalika al-makhluq akwai maslaha ne ga wannan shi wanda yake abin halitta din ma kana lahu maslaha ko ma kana fihi maslahatuhu fa kayfa ya'muru ghayrahu an yatluba minhu ghayra zalika idan ya zama Allah baya neman wani bawa ya aikata wani abu sai abinda akwai maslahar bawan a ciki to ta yaya Allah zai umarci wani bawa daban ya nemi wani abu a wurin wani bawa wanda ba maslahar bawan a ciki an gane me yake nufi a nan haka Allah bai neman ka kai wani abu sai akwai maslahar ka a ciki to ta yaya kuma zai ce wani ya nemi wani abu a wurinka kuma ba maslahanka a ciki in shi kanshi in ya ce ka yi sai da maslahanka to ta yaya zai sa wani bawa kuma ya nema a wurinka kuma ba maslahanka a ciki sai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba inda a ce za a nemi abinda ba maslahanka a ciki wa ya kamata ya nema Allah ya kamata ya nemi ka yi abinda ba maslahanka a ciki saboda shi ne Allah kai ne bawa to ta yaya shi bai yi haka ba sai ya ba da dama bayi su nemi wani abu a wurin wani bawa, kuma ba maslahan shi bawan a ciki a matsayinsu na bayi da suke dukansu bayi a wurin Allah. An gane. بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد ماله ماله إلا عند الضرورة. كي ألا ما يحرم تاما متن يروكي ونباوا يحرم تاما باوا يروكي ونباوا ونشي أبن ديكي ديشي كل يزم ماله كو ماله دوكي يرشي ya roki wani bawa dukiyar shi illa inda zarura, sai idan akwai larura. Haramun ne ka roki mutum cewa ya baka abun ba akwai larura ba. Saboda ne, saboda fitar dukiyar a wurin bawa shi yana ganin ba maslahar shi bace, ba maslahar shi bace. Daka Allah ya haramta sai idan larura ce ta dole aka hana roƙo, cewa ga sifar wanda zai tashi da fuskar shi ranar alƙiyama in yana roƙon mutane arziki ta kasurai, sai idan ya shiga hali na ƙaƙanuka yi na buƙata ta dole, to wannan shi ne aka halatta mai, aka ba shi dama. To a wannan lokacin kuma idan shi mai dukiyar ya yi shi ma ya yi ibada ya yi taimako. Amma haka nan ba matsayin larura ba mutum ya je ya rinka roƙon mutum ya karɓa, kamar ya zai ji cewa ba wata maslaha shi dai yanzu a zahiri da yake ji, tashi an raba shi dai kawai da kuɗin shi ne, an raba shi da dukiyar shi. To shi yasa aka haramta ma wannan, saboda ana so duk abin da za a ba da dama a nema a wurin wani, to ya zama shi wanda za a nema a wurin nashi yana cikin farkon amfani wanda zai amfana da wani. An gane wasu. Wa in kana maqsaduhu maslahatul ma'mul aw maslahatuhu wa maslahatul ma'mul, idan ya kasance manufar shi mai roƙon mai neman addu'ar ko istighfarin ko neman a roƙa mai a wurin Allah ya yi ne da maslahar ma'amuri, maslahar wanda ake umarta din shi, ba don maslahar shi ba, kamar yadda manzon Allah ya ce ai mai addu'a don maslahar shi yake yi, ba don maslahar shi ba. Shi abin yana da shi, ko kun yi addu'ar ko ba ku yi ba, wannan nashi ne. To maslahar ku ne kenan yin addu'a, aw maslahatuhu wa maslahatul ma'mur, ko kuma mutum ya yi da maslahar shi da kuma maslahar wanda aka ce ya yi din. Kashi biyu da ina ɗazu kenan, ko dai maslahar shi wanda zai za a sa din, ko kuma maslahar su biyu da shi da zai yi da shi da za a sa. Mun ji cewa maslahar shi wanda zai sa din kadai a wannan gabar, mun fahimci cewa ita babu ita, Allah bai umarni da wannan, ya zama kai maslahar ka ce kadai, ba maslahar shi wancan da zai amfana, kaga babu ita, ba inda Allah ya umarni da yin haka. Sai ya ce wa in kana maslahatuhu aw maslahatuhu wa maslahatul ma'mur, ya zama shi ne manufar shi, sai sai fa haza yusabu ala dalika, wannan za a bashi lada akan haka, ladan ko dai ya amfani wancan kadai, ko kuma ladan shi yayi aikin alkhairi kuma ya sa wani yayi aikin alkhairi, za su samu lada akan haka. Shine yace wa in kana qasduhu husul matlubihi, in ya zama kuma manufar shi shine kawai shi ya samu abin da yake so, shine da ukun go min ghairi qasdin minhu lintifa'i al-ma'mur, ba tare da nufin ya amfani wanda yace mai addu'ar ba. Fa hadha min nafsihi utiya, to wannan أنزومي تكنش أكذومي هرر من نفسه أتيا بعنا شي ماذا أتيني يا أتي كرم مغانا وانا من نفسه أتيا معنى أنزومي أنتيش تجداتين تجدا أكا غلبا أكنش تزوتي يشي معنى بيئي ين bai bi da zuciyar shi yanda ya kamata da yanda za ta amfana ba sai ya rufta da kanshi sai ce to mithlu hadha la ya'muru Allah bihi irin wannan Allah kwata-kwata zai umarni da ayi shi ka zo kawai maslahar kanka ce kadai ba maslahar shi wanda za a nema din a wurin shi irin wannan Allah baya umarni da shi bal qad naha anhu kai wannan Allah ma ya hana a rinka yin wannan idh hadha su'alun mahdhun lil makhluqi kuma wannan tsantsan roko ne ga bawa roƙon bawa ne tsantsa roƙon bawa ne tsantsa ba ka da wata manufa a zuciyarka ta shi amfanin shi sai manufar amfanin ka kadai to wannan tsantsan roko ne kamar yanda maroki yake yi maroki ba yana bin mutun yana kirari yana faranci dan me dan a bashi kadai dan ya amfani wanda yake roko a to wannan shine mahab tsantsan roƙon bawa ne wannan min ghairi qasdihi li nafsihi wala li maslahatihi ba tare da yayi nufin maslaha amfanin shi wanda ake roƙon ko maslahar wanda ake roƙon ba والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه شي كما الله yana umartan mu ne mu bauta mishi kuma mu yi kwadayi da fata a wurin shi shi kadai wa ya'muruna an nuhsina ila ibadihi kuma ya umarce mu kyautata ma bayin shi daga cikin kyautatawar shi ne kai abu da nufin da manufa ta ka amfanar da shi bawa ba wai manufar kai kanka kadai ba amfanin wani ba وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا شي kuma wannan bai dafa shi wannan ba bai dafa shi wannan ba na'am wa idha lam yaqsid la hadha wala hadha idan bai dafa shi wancan ba bai yi nufin ya amfanar da su bi ba kuma bai yi nufin ya amfani kan shi ya amfani kuma wanda yake nema a wurin shi ba falam yaqsidir raghbata ila Allah wa du'a'ihi bai yi nufin kwadayi a wurin Allah da kuma roƙon Allah ba wa huwa as-salah wanda shi ne sallah wala qasada al-ihsana ila al-makhluqi alladhi huwa az-zakat kuma bai yi nufin amfanar da bawa ba bayin Allah wanda shine zakka to wayannan su ne rumuz guda biyu da ake amfani da su a Qur'ani duk an aka yi magana aiki amanu wa amilu salihat idan za a fassara amanu a galibin ayoyi sai a faɗi wanne biyu daga cikin rukunin imani aka fi ambata al-imanu billahi wal yawmil akhir su suke zuwa a matsayin ramzin amanu amilu salihat kuma sai a ce aqimu salata wa atu zakka su ne ramzin amilu salihat guda biyu in ba za a yi tafsiri ba duk inda ba za a yi tafsiri ba to as-salatu wa zakka za a faɗa in dai amilu salihat haka kuma in dai al-iman ne in dai ba za a yi tafsiri ba to imanu billahi wal yawmil akhir za a faɗa su suke wakiltar sauran ma'ana su ne asasi su ne jigo sai zama sallah ita aiki ne ayyuka ne na ibada wanda za su amfani ka kai kadai ita za ta wakilci duka sauran ayyukan ibadar da suka shafe ka zakka kuma aiki wanda zai shafi bayi aikin ibada wanda za ka yi wanda zai shafi bayi ita kuma zakka sai ta wakilci duka sauran dama ayyukan biyu ne ko wanda zai shafe ka kai kadai ko wanda zai shafi bayin Allah sai a amfani da zakka akan wanda kai kadai zai shafa ai amfani da zakka akan wanda zai shafi duka sauran bayi
data to shi bai nufi kwannan ba, bai yi abin da zai shafe shi ya amfane shi ba, bai yi kuma abin da zai amfane sauran bayi ba, domin ya roƙi abin da shi kaɗai zai amfana, Allah bai yi umarni da wannan ba, bai yi abin da zai amfane shi ba, sannan kuma bai yi nufin ya amfani wanda zai nema a wurin shi ba, bai yi ihsani ga bayin Allah ba. Da haka bai wala saddaka wala salla, ya zama wala saddaka wala salla kenan gaba daya, ya rusa duka bangarorin guda biyu. Sai ce wa in kana al'abdu qad la ya'samu bi mithli hadha su'al, duk da cewa ba zai samu zunubi ba a irin wannan roƙon, ya ce kawai a yi roƙa mai bai yi nufin ya amfani wancan ba, shi nufin amfani shi kaɗai, ba za ka ce za a rubuta mai zunubi ba a kan wannan abin da ya yi. Lakin farkon farkuma baina ma yu'maru bihi al'abdu wa ma yu'zanu lahu fihi, yace amma abinda ya kamata ka sani anan shine bambanci tsakanin abinda an umarci bawa da yayi da kuma abinda an yi izini yayi. Wannan min al-furuq ad-daqiqa, mas'ala daqiqa sosai, ba kowa yake fahimtar ta ba, bambanci tsakanin abinda an umarce ka kai da kuma abinda an bada ba a ce haramun bane kai, an yi izini za a iya yi, akwai bambanci ko babu? Na'am, akwai bambanci mai girman gaske kuwa, kamar yadda zai zo ya kawo a gaba, misali a gaba. Daga akwai abinda umarni Allah ya ce a yi, wanda za ka yi ne a kan wannan umarnin da Allah ya ce, ladanka daban, matsayinka daban a wurin Allah, domin nan umarni kake bi. Akwai kuma abin da dama aka bayar, ba matsala za a iya yi, za a iya yi. Kamar makaranta ce, misali da ce za ka shiga, za a zo makaranta da uniform da kaza da kaza da kaza. Ga sharuɗin, in ka zo za ka zo da hula iri kaza, riga iri kaza, wando iri kaza, za ka sa baji iri kaza. A zo a ce to ba a samu baji ba ya zaya, ce ai za a iya zuwa, ba bajin. Me aka yi anan? Izini aka yi. Amma wanne aka yi umarni? Wanda ya sa baji, za ka haɗa shi da wanda ya zo complete da wannan wanda ya zo a ƙarƙashin izini? To shi ne yake so ya nuna anan. Hatta wannan akwai bambanci tsakanin abin da aka umarta da kuma abin da aka yi izini aka yi. Shi ne ma'ana, ko da ba zunubin, kada ba ita tun daga ce tun da dai ba zunubi ai ba komai, to ko da ba zunubin to akwai fa wani bambancin daban na musamman. Walakin ألا ترى أنه قال في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب مثال الذي باير أثم ونيتبك جنيبا ماذا ألا يافد على حديث متن دبو 70,000 لن ذاك شجاء الجنة باب حسابي حديث عكاشة رضي الله عنه دقتكم أيكم سيتي إنهم دقتكي سوس كتنسي لا يسترقون la yastawqun, ba ta neman ay musu ruqya, ba ta neman ay musu ruqya, shine abin da ya tabbata a lafazin hadisin. Lafazin da yazo la yarqun, ba ta yin ruqya, wancan lafazi ne shar, bai tabbata ba. Daga la yastawquna, al istirqa shine neman ay maka ruqya, ma'ana su me suke yi kenan? Me suke yi su da ba sa neman ai musu ruqya? Na? Ba sa ruqya kenan? Suna yin ruqya da kansu. haka kuma an zo an mutu ba tare da sun roƙa ba, la yastaqu ne ba dai su suka nemi a yi mutu ba, da haka baya hana kuma in an zo an yi mutu su fita daga wannan matsayin ba har yanzu suna nan, domin ba ƙalab suka yi ba, ba nema suka yi ba, da haka suna nan a la yastaqu da ɗinsu don ba su nemi wani ya yi mutu ba. Kai ne ka zo ba su da lafiya, ka ga ya taba a yi addu’ar da manzon Allah ya ce a yi ma mara lafiya ka yi musu, ba kuma su suka ce ka yi musu ba, shi ne layar sarko. Sannan wa in kana al-istirqa'u ja'izan, duk da cewa neman a yi maka ruqya din ya halatta, ja'iz ne a shari'ance, ba ka da laifi ka ce wani ya zo ya yi maka ruqya, ya halatta ko bai halatta ba, ya halatta. To amma su yanzu suna kan wani matsayi ne na musamman la yastaqu, sai cewa hadha qad basatna fi ghairi basatnahu fi ghairi hadha al-mawdu, wannan mas'alar mun shimfida ta da fadinta a wani wuri wanda ba wannan ba, ma'ana wannan ba wurin da za a bude wannan mas'alar a yi bayanai mai fadi akan ta bane, kenan wannan ya tabbatar cewa akwai abin da an yi izini daban, akwai kuma abin da an yi umarni a kan shi daban. Na ta layar sarkun duk da cewa ya halatta, amma sun tsaya a kan cewa ba za su nemi taimako a wurin kowa ba, ko da taimakon da ya halatta ɗin ne, ko da wanda ya halatta ne ba za su nemi wani ne musu ba. Shi ya sa a wani hadisin wani yake cewa cikin sahabban manzon Allah ya ce za ka ga tayam da manzo Allah ya mana mu bai akan kan mu nemi taimako a wurin kowa, wani irin taimako ake magana, taimako na abin da ba a nema sai a wurin Allah, yace to amma ga ka ga wani daga cikin mu saboda tsananin toshe wannan kofar bulalar dokin shi za ta fada kasa, amma ba zai iya ce mu wani ya miko mai ba, sai dai ya sauka da kanshi ya dauka saboda kada ya nemi wani abu a wurin wani, kai nemi wani abu a wurin wani, duk da wannan haramun ne haka ya halatta yi, amma yana ganin ya tsallake wannan matakin. Da aka bambanci tsakanin abin da aka umarta da a yi da kuma abin da aka ba da izini da a yi, da aka wannan shi ne abin da yake so ya tabbatar a wannan gabar, akan cewa shi roƙon a ce a yi addu’a har yanzu abu ne wanda yake akwai matsayi mataki a kan shi, akwai kuma magana a kan shi, da aka magana kullum ya zama mamutin ɗabi’a a yi mana addu’a a yi mana addu’a, to wannan ya sauko daga wani mataki ne wanda ya kamata a ce ya wuce wannan matakin. Da aka gaba zai fara bude wannan matsalar ya koma kan ita asalin maganar wasiɗar da ake yi da kuma alaƙarsa da wannan gabar da muka karanta. Wallahu a'lam. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu, ya fahimtar da mu, ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta na addini, ya gafarta mana, ya yafe mana, ya kuma shiryar da waɗanda suke ba su fahimci hanya madaidaiciya ba, ya dawo da su kan hanya, wayanda kuma suka fahimta Allah ya tabbatar da su a kai, ya ba su ikon aiki da abin da yake daidai. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.